إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين تلاتين جواتن رجب هجرة ندشكرة دبودة دريه بودة تلاتين دايا daidai da 12 ga watan 7 shekara ta 2010 za mu gabatar da bayani akan hadisi na 12 littafin 40 hadith na al-Imam an-Nawawi insha Allah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an karbo hadisin daga Abu Hurairah Allah shi kara masa yarda Abu Huraira yana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Huraira yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi Al-Imam An-Nawawi yace hadithun hasan wannan hadisin yana da kyau rawahu Tirmidhi الإمام الترمذي يروي تو حديث النند عن أبو هريرة وغيره هكذا حكما وسمى لما يروي تو حديث كمري عند كجيشي مثال سشيل ابن ماجه حديث ندبو أكد دري ترد سبعين شدة أقوى الإمام مالك يروي تو حديث تشكل لتاج إنساء الموطة الله شمس رحمة حديث ندبو بيود دري شدة دعشرين دتقوص da kuma ibnu hibban hadisi na 229 al-imam ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisin a cikin al-musnad hadisi na 737 haka nan abu nu'aym cikin hilyatul awliya mujallad na 8 shafi na 249 da al-imam al-baghawi littafin sa sharh as-sunna hadisi na 4133 بالحقيقة ما لمي مسنا علم حديثي سنسى مصابانو فهمتا قمد انغنج وانا حديثنا أبو هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أقوي ما لمي ودن دا أكي أتاريه المسلنشي ودن دا الله مدوك كيباس علم انغان حديث دا يتبت دا النبي محمد waɗannan malamai fahimtarsu ta zo gida biyu kashi guda suna cewa hadisin nan bai inganta daga annabi Muhammad ba wannan kashi guda da suke cewa hadisin bai inganta ba su ne akasarin malaman hadisi daga cikinsu akwai shugaban masana ilimin hadisi al-Imam al-Bukhari ka duba littafin sa at-Tarikh al-Kabir mujallad na 4 shafi na 188 الإمام البخاري لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلا وأن حديث بي إنغانت دقى منظم الله كذكري لي أجنجن وأن حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما حديث يا إنغانت زواج علي بن الحسين cewa daga kan Ali ibn al-Husayn hadisin ya samu isa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Imam al-Bukhari yace isnadin hadisin bai inganta ba duk da cewa wa qad ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam min wujuhin ukhra an ruwaito hadisin ga Annabi ta wasu fuskoki daban akwai riwayoyin hadisin da aka danganta hadisin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma al-Imam al-Bukhari yace wa kulluha da'ifatun duka hadisan gaba ɗayan su suna da rauni ba wai al-Imam al-Bukhari ne kadai yace hadisin nan bai inganta ba akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam ahli sunna Allah shi masa rahama akwai Yahya bin Ma'in malamin al-Imam al-Bukhari akwai al-Imam Daraqutni wadannan haula'i a'immatun fi hadha ash-sha'n in ana batun ilimin hadisi to da zara an kirga maka wadannan mutane magana ta kai al-Imam al-Bukhari yace hadisin bai inganta ba al-Imam Ahmad yace hadisin bai inganta ba Yahya bin Ma'in yace hadisin shi na da rauni. Al-Imam Daraqutni shi ma yace hadisin bai inganta ga Annabi Muhammad ba. Waɗannan su ne malaman farko na ilimin hadisi. Amma malamai na ƙarshe waɗanda suka zo a bayan waɗancan da suka dubi isnadin hadisi suka tattara su wuri guda. Da yawa sai suna cewa hadisin ya inganta. Daga cikin waɗanda suka zo bayan waɗancan malaman hadisin akwai al-Imam an-Nawawi marubucin littafin 40 hadis din nan masanin hadisi Allah shi masa rahama don haka yasa in ka dubi littafin galibi in ya kawo hadisi yakan yi bayanin malamin da ya ruwaito hadisin ya inganta hadisin amma wannan hadisin na Abu Huraira الإمام النووي ده كان سنة يتي حديث ينا ركو باوي الإمام الترمذي ده يرويتو حديث يتي حديث ينا ركو قدو بي حديث ده كو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سيتي حديث حسن ويخدا الإمام النووي سنة يتي رواه الترمذي wanda ya ruwaito hadisin shine al-Imam Tirmidhi ashe wanda ya ruwaito hadisin ba shine yace hadisin yana da kyau ba al-Imam Nawawi da ya sanya hadisin a cikin 40 nawawiya shine wanda fahimtar sa ta nuna masa cewa hadisin yana da kyau kuma ba shi kadai ba akwai Ibn Abdul Barr masanin hadisi ne Allah shi masa rahama shi ma yace hadisin yana da kyau hakanan al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai sharhan sahih al-bukhari duk da cewa al-imam al-bukhari ya ce hadisin yana da rauni shi kuma ibn hajar da yayi ma sahih al-bukhari sharha yace hadisin yana da kyau ka duba fathul bari mujallal na 11 shafi na 309 hakanan bulughul maram bayan su akwai al-imam suyuti shi ma ya ce hadisin yana da kyau in ka dawo wannan zamanin akwai Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya masa rahama ka duba sahihu at-targhib wa at-tarhib hadisi na 2881 Albani ya ce hadisin ya inganta ka duba sahihu Ibn Majah hadisi na 3226 ya ce hadisin ya inganta ka duba sahihu Sunan at-Tirmidhi hadisi na 2317 nan ma yace hadisin ya inganta ka duba takhrij mishkat al-masabih hadisi na 4769 yace hadisin ya inganta, yayi ma littafin Ibn Taymiyyah tahqiq, yayi masa takhrijin hadisai, littafin da ake kiransa al-Iman. Ka duba hadisi na 47, yace hadisin ya inganta. Albani yayi tahqiqin hadisan da suka zo cikin sharhul aqidati tahawiyya. Ka duba hadisi na 262, nan ma yace hadisin ya inganta. Da kuma ar-raubun nadir hadisi na 293, ka duba sahihul jami'i saghir, wadannan littafai ne wadanda Albani ya fitar da hadisin su. A cikin sahihul jami'i saghir nan ma yace hadisin ya inganta, hadisi na 5911. Don haka malamai sun kasu kashi biyu. Kashi na farko suna ganin hadisin bai isa ga Annabi Muhammad ba, amma isnadin hadisin yana da kyau kwarai. Sun tabbatar da cewa hadisin ya isa ga Ali ibn al-Husayn, amma daga kan Ali ibn al-Husayn a jingina hadisin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nan ne aka samu sabanin fahimta. Kashi guda suna cewa an samu riwayoyi da dama waɗanda suka isar da hadisin daga kan Ali ibn al-Husayn, hadisin ya isa bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wasu kuma suna cewa hadisin ya tsaya ne kan Ali ibn al-Husayn. In ka dawo ta sashin ma'anan hadisin, ka lura da hadisin da kyau, za ka same shi ya kunshi ladabi mai girma, yana da ilimi mai girman gaske. Don haka malamai suke cewa walau lam yakun min kalamin nabi, ko da a ce wannan hadisin bai isa ga Annabi Muhammad ba, tunda da ittifaqan malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisin ya isa ga Ali ibn al-Husayn, to da a ce ma maganar za ta tsaya kan cewa ta Ali ibn al-Husayn ce, tunda duka malaman hadisi sun tabbatar da wannan, wallahi maganar ta cancanta a ɗauke ta. Dalili, saboda Ali ibn al-Husayn din nan dan jikan Annabi Muhammad ne. Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, al-Husayn jikan Annabi Muhammad shine mahaifin Ali ibn al-Husayn, wanda ya rubuta wannan hadisin, wanda yake magana akan wannan hadisin. Al-Husayn dan uwan al-Hasan dan sayyiduna Ali shine mahaifin Ali ibn al-Husayn, wato al-Husayn da ya samu haihuwa sai ya sanya ma yaron sunan mahaifinsa sayyiduna Ali, don haka ake kiransa Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Ala aqallil ahwal, ka kaddara ma maganar bata inganta ga Annabi Muhammad ba, tunda ittifaqan maganar ta inganta cewa isnadinta ya isa ga dan jikan Annabi Muhammad, wannan magana ta cancanta a ɗauke ta. Bare kuma wannan yaro da aka ce dan jikan manzon Allah Ali ibn al-Husayn dinnan a zamaninsa yana cikin malamai waɗanda in sun yi magana duniyar musulunci tana ɗauka, saboda ƙarfin iliminsa. Ali ibn al-Husayn dan jikan manzon Allah, wato jikan sayyiduna Ali, saboda tsananin ibadarsa da tsoron Allahnsa yasa aka masa inkiya Zainul Abidin. In kana jin ana kiran wani mai suna Zainul Abidin, to ka tabbata Ali ibn al-Husayn ne, ko kuwa an yi masa suna ne albarkacin Ali ibn al-Husayn, domin mutum na farko a tarihi wanda aka ba shi wannan laƙabi shine Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib Zainul Abidin al-Hashimi al-Alawi at-Taqi. Mutum ne wanda ya samu shaidan malamai cewa hakika mutum ne mai tsoron Allah, yana cikin ƴaƴan jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tsakanin zuriyar sayyiduna Hassan, yadda manzon Allah ya bashi wannan laƙabi, da kuma al-Husayn jikokin Annabi Muhammad, yaran da suka haifa in ka tara su wuri guda, Ali ibn al-Husayn dinnan yana cikin waɗanda suka fi samun daraja ta wajen ilimi da tsoron Allah, wanda duniya ta shaida. In kana son ka san tarihinsa, ka nemi Siyaru A'lamin Nubala, mujallad na hudu shafi na 383. In ka dawo ta sashin fassaran hadisin, ta nan ma an samu kuskure wajen malamai da dama. Malamai da dama suna kuskure wajen fassara wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In muka kaddara hadisin ya inganta ga manzon Allah, da an samu malamai da dama waɗanda suka tabbatar da cewa hadisin magana ce ta annabi Muhammad. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'lihi. Ta ina ake samun kuskure? Zaka ji malamai suna cewa yana daga alamar kyawun musuluncin mutum a samu ya bar abin da bai shafe shi ba. Alama ce ta kyawun musuluncin mutum a samu ya bar abin da bai shafe shi ba. Kaga wannan fassara? Wallahi babu shakka kuskure ne. Da dama suna amfani da wannan hadisi a irin wannan fassara, ba su san cewa suna karo da ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad masu yawa ba. Saboda hadisai sun taho da dama, ayoyin Al-Qur'ani sun zo da yawa, suna umarninmu idan mun ga ɗan uwa yana cikin kuskure, mu masa gyara. A irin fassaran da kake ma wannan hadisin, alamar kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da bai shafe shi ba. Wato, in ka ga ɗan uwa yana cikin kuskure, ka kyale shi. Ma'anarsa kenan, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sai su ce, alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba. Wato, in ka ga ɗan uwanka a cikin kuskure, ka bar shi, tunda dai ba kai ne kake cikin kuskuren ba, bai shafe ka ba. Wallahi wannan yana karo da ayoyin Al-Qur'ani da yawa da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke karantar da mu cewa wajibi ne mu gabatar da nasiha ga ɗan uwa lokacin da muka ga ya shiga wani aiki na kuskure. Bare ma matsala ta al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, matsala ce wadda jaa al'amru bihi wat ta'qidu alayhi. Ayoyin Al-Qur'ani da dama sun tabbatar mana cewa al'amari na nasiha bai tsaya kan malamai kurum ba. Duk mutumin da ya ga an yi kuskure, wajibi ne ya yi gyara. Matukar musulmi ne, har ma an samu malamai waɗanda suke ganin rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci. Duk mutumin da zai ga an yi kuskure bai yi gyara ba, wannan mutumi ya rasa wani rukuni guda cikin rukunnan musulunci. Akwai hujjoji da dama waɗanda suke warware wannan fassara. Ka ɗauki misali da littafin Imamu Muslim, Sahihu Muslim, Kitabul Iman, da Sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 1140, da Sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 1060, hadisin Abu Sa'idin Al-Khudri, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Duk wanda ya ga wani mummunan aiki daga cikin ku, to yayi kokarin gyara wannan abin da hannunsa. Inji manzon Allah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Duk wanda ya ga wani mummunan aiki a cikin ku, to yayi kokarin gyararsa da hannunsa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa bi lisanihi, yayi gyaran da harshensa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa bi qalbihi, ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa. Wa dalika abu'ful iman, kyamatar abu a zuciya matukar bai kai ga an yi gyara da hannu ba, bai kai ga an yi gyara da harshe ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wannan alama ce ta cewa mutum yana da imani mai rauni. Ya zamanto ka ga mummunan aiki, ka bar kyamarsa a zuciyarka, baka iya gyara da hannunka ba, baka iya gyara da harshenka ba. Akan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi maganganu da dama akan wannan hadisi. Ka duba majmu'u fatawa mujallad na biyu shafi na 110 da mujallad na 7 shafi na 51 da mujallad na 8 shafi na 367 da mujallad na 10 shafi na 460. Yaya za ka yi da wancan fassara na malamai da kuma wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam? A fassararsu suna cewa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yana daga alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba. To ka dauki wannan fassara, ka dauko hadisin nan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, duk wanda ya ga mummunan aiki a cikinku yayi kokarin gyararsa da hannun shi. Yaya za a hada wannan hadisi da fassarar da malamai suke ma wancan hadisi? Kaga kenan an samu tukka da warwara. Kadawo sahihul Bukhari kitabul ikrah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai, unsur akhaka zaliman aw mazluma, in kaga dan uwanka yana cuta ko ana cutansa ka taimaka masa. Qala rajulun ya rasulullah ansurhu idha kana mazlum, na'am, idan naga dan uwana musulmi ana cutansa in taimaka masa. Afara'aita idha kana zaliman kaifa ansurhu ya rasulullah, idan naga dan uwana musulmi yana zalunci kuma fa ta yaya zan taimaka masa? Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, tahjuzuhu, ka tsare shi, aw tamna'uhu min adh-dhulmi, kai kokarin hana shi wannan zalunci. Fa inna zalika nasruhu, in kai haka kamar ka taimaka masa. Haka Allah madaukaki yake cewa, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, a suratu ali imran aya ta 104. Lalle ne a samu daga cikin ku ku musulmai waɗanda za su ringa kiran mutane zuwa ga aikata alkhairi, suna umarni a yi abu mai kyau, suna hana aikata abu mara kyau. Wa ula'ika humul muflihun, masu wannan siffa su suke tsira a ranar tashin kiyama. Ashe ba daidai ba ne ka ce wai alama ce ta kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba, in ka ga ɗan uwa cikin ƙasa ka kyale shi? Wannan fassara ba ta yi ba, kuskure ne. Kuma mutane da yawa suna fassara wannan hadisin a haka, fal muslimu ma'murun bi taghyiri, musulmi Allah ya umarce shi duk inda ya ga dan uwa musulmi yana cikin kuskure yayi kokarin gyara gare shi. Lakin na taghyira yakhtalifu min shakhsin ila shakhs, yanda ake gyaran nan ne aka samu matakai kamar guda uku. Minhum man yastati'u taghyira bi yadihi, akwai wanda zai iya gyara da hannunsa. Kamar misali a ce ɗanka ne ka gani yana wani kuskure, ko kana shugaba, ko kana riƙe da wani muƙami wanda za ka iya gyara ɓarna na ƙasa da kai ya yi kuskure, da zaran ka yi magana zai bai. Minhum man la yastati'u taghyira bi yadihi, akwai wanda ba zai iya gyara da hannunsa ba. Yantaqilu ala thani bi ghairi lisani, minhum man la yastati'u taghyira bi lisanihi, akwai wanda ma ba zai iya gyaran da harshensa ba. To daga nan yantaqilu ila taghyiri bil qalbi, kana cikin al'umma kaga ana barna, ba za ka iya gyara da hannunka ba, ba za ka iya gyara da harshenka ba. To sai a je mataki na ƙarshe, shine ka kyamaci abin a zuciyarka. Waɗannan matakai guda uku sun tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da zaran an ce za mu ɗauki waccan fassara, alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba, to ƙarshe za mu jawo ma kanmu tsinuwar Allah. Lo'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Me yasa Allah ya la'anci banu Isra'ila? Saboda suna ganin ƴan uwansu suna barna ba su hana su, inji Allah madaukaki. To sai ka ce wai alamar kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da bai shafe shi ba. kuma Allah ya siffanta Yahudawa yace kanu la yatana hauna an munkari fa'alu labita ma kanu yaf'alu ga daidai ba wata rana sayyiduna Abubakar da duba sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4338 muna karantawa ko muna ji ana karanta wannan labari بعد أن حمد الله وأثنى عليه سيدنا أبو بكر يهو من بري يهي بالله يهيبو ديا غريش سنة يتيما صحبي يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها يا قومتاني كنا كرن كوانا آية كنا أجي تأوان محلي دبن آية تأريد بيرت سورة المائدة عليكم أنفسكم لا يبركم من ضل إذا اهتديتم يا قوم سو إيمادي كوا يجد كنسا بطن وان دا يقشي بذي توتر دكو وإن ديكوكم بشريا سيدنا أبو بكر يتي وانن آيا كنا بات وتفسر نكت كوري كنا أوكن الله يابا مدامر كوا يقول دا إيمان سباب روانك دا إيمان زنقوانك don haka ko da dan uwa ya shiga kuskure ba za ka masa gyara ba wa inna sami'na annabiyya sayyiduna abubakar yace mun ji annabi bai ce naji ba saboda maganar da yake yi yana yin ta ne ga sahabbai ba ni kadai ba mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna an-nasa lallai fa mutane idza ra'aw adh-dhalima idan suka ga mutun yana zalunci فلم يأخذوا على يديه سكا إقام هنوس سهنا شذا لمشي سكا كاليش النبي صلى الله عليه وسلم يتي أوشك أن يأمهم الله بإقابه أنا تمان الله ذي قمي سباكي تيانس دا أذابر الله دا ذاكو قد أن أوانكو ينا ذا لمشي فكي هنش فأقوي تمان أذابر الله ذات سوكو ba wai za ta tsaya kan wannan azzalimin ba za ta hade ku baki ɗayan ku don haka ashe wajibi ne jama'a su dinga ma ƴan uwa gyara wancan fassara da ake ma hadisin annabi kuskure ne to ina fassarar da ta dace ma wannan hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga alama ta kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba wannan ita ce fassarar wannan hadisin na annabi Muhammad alamar kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai kamata a ce ya shiga damuwarsa ba bi ma'ana duk abin da bai kamata a ce yana cikin damuwarka ba to bai kamata a same ka kana aikata shi ba wato in dai kana da imani dan wata riwaya kamar yadda ka ji wannan hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni akwai wata riwaya min imanil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga alamar imanin bawa ashe ba ma al islam kadai ba ba wai min husni islamil mar'i ba min imanil mar'i alama ce ta cewa kana da imani a samu duk abin da bai kamata a ce yana cikin damuwarka ba to babu ruwanka da shi amma abinda aka ce yana cikin damuwarka to zaka yi shi wanda ibn rajab alhambali cikin sharha na wannan hadisin ka duba jami'ul ulum wal hikam mujallal na farko shafi na 288 yace wa ma'ana hadal hadis ma'anar wannan hadisin anna man hasuna islamuhu mutumin da musuluncin sa yayi kyau in dai musuluncin mutum yana da kyau taraka ma la ya'nihi zaka same shi yana barin abinda bai kamata a ce ya shiga cikin damuwarsa ba min qaulin wa fi'lin magana ce aiki ne waqtasara ala ma ya'nihi yana takaita rayuwarsa akan abinda ya kamata a ce yana cikin damuwarsa in ma magana ce zaka ji yayi wannan magana zaka samu ta dace yayi ta saboda tana cikin abinda ya shafi damuwarsa in ma aiki ne zai yi zaka samu wannan aikin ya dace yayi saboda aikin yana cikin damuwarsa da aka ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni ma'anan ya'nihi annahu tata'allaqa inayatuhu damuwarsa ta ta'allaqa da wannan abin wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi duk abin da musulmi na kware zai yi zaka samu wannan abin ya dace yayi duk abin da musulmi na kware zai fada zaka samu wannan kalma ta dace a fada saboda tana cikin halin da yake ciki ma la ya'nihi kalma ce da aka dauko ta daga al-inaya al-inaya da larabci shiddatu al-ihtimami bi shay'i idan ka damu da abu sai a ce sai a ba mu wannan wato damuwar taka sunar al-inaya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace min imanil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana nufin alama ce ta imanin mutum ka samu yana barin duk abinda bai kamata a ce ya shiga damuwarsa ba akwai misalai da dama ka dauki misali da maganar al-Imam al-Binawi a cikin Faidul Qadir mujallad na 3 shafi na 7 ya kawo hadisin nan yana masa sharha ya yahtamilu an annal murad kafaratu su'al al-insan min an halihi kamar misali akwai mutumin da ke yawan tambaya ga wani ka samu dan uwa musulmi kana masa tambayoyi masu yawa tambayoyin nan marasa ma'ana wa tafasil amri fa yadkhulu dhalika fi su'alihi amma la ya'ni har mutum ya kai ga tambayar dan uwa abinda bai shiga damuwarsa ba kai ne ka ce ma dan uwanka ko abokinka wani naji kayan aure matan nan taka kyakkyawa ce ko kuwa mummuna don Allah ka ji tambayar da matar da ka aura kyakkyawa ce ko kuwa mummuna kaga wannan kalma al-Imam al-Binawi yace fa yadkhulu dhalika fi su'alihi amma la ya'ni ya kai ga tambayan abinda ma bai shiga damuwarsa ba tambayar matar abokinka kyakkyawa ce ko mummuna ai bai shiga damuwarka ba tunda dai kai kai sa'a matar taka kyakkyawa ce to shi wanda ya ga ta dace shi ne ya aura dan me zaka tambaye shi kyawun matarsa ko ko kace matar ka din nan daga wata kabila ta fito to ko dai a ce daga sama ta sauko ya aure abin sa kai naka da ke ka aura daga kabilar da kaga ta dace a aure nata wannan damuwar ka ce wancan kuwa damuwarsa ce yayi irin wancan aure al-Imam al-Binawi yace wa yatadammanu dhalika husul al-haraj fi haqq al-mas'ul irin wannan tambaya takan sa damuwa ga wanda kai mu tambaya kamar misali wanda ka tambaya matar da ka aura ke kyawa ce kaga wannan tambaya da farko shi mutumin da kai masa zai samu damuwa ka sanya masa shakka a zuciyarsa fa innahu qad la yu'thiru ikhbaruhu bi ahwali sannan na biyu idan ya baka amsa amsar ba za ta amfane ka ba kamar misali yace maka mummuna ce to me zaka yi an dai riga an yi aure ko zaka ce wani sake ta ne kaga maganar gaba ɗaya ta zama kauyanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan duk abin da bai shiga damuwarka ba to alamar musuluncin ka yana da kyau za a samu babu ruwanka da wannan abin ko da tambaya zaka ma dan uwa tambayar da zaka masa tambaya ce wadda za ta zamanto akwai ma'ana gare ka ba ma shi ba zai kasance tambayar da zaka yi alama ce da take gwada kana cikin damuwa amsar da za a baka kuma za ta yi ma ma'ana mu dauko misali da abin da ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba sahihul bukhari hadisi na 6864 da kuma al-musnad na abu ya'la hadisi na 3601 hadisin anas bin malik Allah shi kara masa yarda anas bin malik yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kharaja hina zagati shams wata rana annabi ya fito lokacin da rana ta kusa daga tsakiyar sama ya fito daga cikin gida saboda ayi sallar azhar fa salla adh-dhuhra النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في أظهر صحابنسا فلما سلم لوكتين ده منزون الله يسلم دغ صلر أظهر دينن قام على المنبر سي النبي صلى الله عليه وسلم يهو منبري يتايا
Anas bin Malik yace fa zakara sa'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani akan al'amari na ƙarshen zamani yanda duniya za ta zo ƙarshen ta wa zakara anna baina yadayha umuran idama Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa sahabbai gab da tashin kiyama akwai wasu manya-manyan al'amura waɗanda za su auku waɗannan al'amura suna da girman gaske a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gabatar da nasiha ga sahabban shi game da al'amari na ƙarshen zamani wannan nasiha ta ratsa zukatan sahabbansa Anas bin Malik yace inna duba gefen dama sai in ga sahabi ya dauki mayafi ya rufe kansa babu abin da yake yi banda kuka sai na duba haguna sai in ga wancan sahabi ya dauki mayafi ya rufe kansa babu abin da yake yi banda kuka saboda tashin hankali wanda ke cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akthara an-nasu buka mutane suka tsananta kuka wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mu sahabbai man ahabba an yas'ala an shay'in wanda ke son yayi tambaya game da wani abu wanda ya danganci al'amarin tashin kiyama yayi tambayar nan a yanzu zan bashi amsa fa wallahi na rantse muku da Allah la tas'aluni an shay'in babu abin da zaku min tambaya akan sa illa akhbartukum bihi face na baku labari game da shi ma dumtu fi maqami hadha matukar ina tsaye a nan akan minbari kuka yi min wannan tambaya zan baku amsa wannan lokaci sahabbai suna ta kuka wa aksara rasulullahi an yaqula saluni shi ku Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yawaita magana sa yana cewa ku tambaye ni ku yi min tambaya fa qala Anas sai Anas yace fa qama ilayhi rajul wani mutum sai ya mike tsaye yana mikewa yace aina mudkhali ya rasulullah ina makoma ta za ta zama a kiyama din nan kun ji tambayar da yake Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da nasiha ga sahabbai yace musu man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al anhu wanda ke son ya min tambaya game da wani abu to ya min tambaya akan sa manzon Allah yana nufin game da al'amura na ƙarshen zamani wannan mutumin ku da ya tashi sai yace ina makoma ta take a ranar tashin kiyama aljanna zan tafi ko wuta kaga wannan tambayar tambaya ce da bata dace a ce mutumin nan yayi ba shi ko Annabi sallallahu alaihi wa sallam take sai ya ce masa annaru makomarka ita ce wutar jahannama kaga wannan mutumin ya jawo makansa bala'i abinda ake nufi kai musulmi da kake da rai a yanzu ba abin bukata bane a ce ka san makomarka a ranar tashin kiyama babban al'amari shine kana da rai abinda ya dace da gare ka shine kokarin aiki wanda zai kai ka ka samu aljanna da kuma aiki wanda zai nisantar da kai daga shiga wuta shi da ya tashi sai ya tambayi makomarsa kai tsaye Annabi ko sai ya faɗa masa gaskiya ya ce makomarka ita ce wuta Allah shi mana kariya la yantiqu anil hawa manzon Allah bai magana ta san zuciya don haka Annabi ya gaya masa sirrin al'amarinsa wanda ko irin wannan tambaya bata dace gare shi ba saboda tambaya ce akan abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba wannan shi ne fassarar min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bai kamata sanin makomarka kai musulmi a yanzu ya shiga damuwarka ba babban abin da ya kamata ya shiga damuwarka shine aiki wanda zai kai ka ga aljanna ko aiki wanda zai raba ka da wutar jahannama nan take sai Abdullah ibn Huzafa ya miƙe shi kuma sai ya ce ya Rasulullah man abi wane ne mahaifina kaga wannan tambayar ma ai bata dace ba ana fa magana ne akan al'amari na ƙarshen zamani manzon Allah ya ce ku min tambaya da ya tashi sai ya ce waye babana don Allah ya tambaye ka idan aka baka amsar ga babanka wace riba zaka samu magana ta wuce tuntun tunda an riga an haife ka ai ko
shi kuma manzon Allah sai ya ce masa abuka Huzafa babanka shine Huzafa
kuma wannan mutumi tsawon zamani bai san cewa wannan mutumi shine mahaifinsa ba ana kiransa da sunan wani ya dauka wancan ne baban shi gashi yayi irin wannan tambaya ga manzon Allah annabi ko sai ya faɗa mar gaskiyar al'amari babanka ba wani da ake danganta ka da shi bane babanka shine wani kaga asirinsa ya tona cikin sahabbai
a wannan lokaci bai tsaya ko ina ba sai gida malamai suke cewa fakana al'auda an yuftaha baba min abwabil khairi lil muslimin da annabi yace ku min tambaya kamata yayi a ce yayi tambayar da za ta amfani musulmai baki daya ba tambayar da ba shi da riba a cikin ta ba tambayar da ba a yi amfani da hankali wajen yin ta ba walakinahu sa'ala an shay'in akhar fa qila lahu abuka Huzafa yayi tambaya akan wane ne mahaifina to tunda yayi tambaya akan haka shi ko annabi dama ya bude kofar tambaya Nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya gyara masa dangantakar shi sai ya ce masa babanka shine Huzafa ba wancan mutumin da ka dauka mahaifinka ba ya taho gida sunan mahaifiyarsa Tamima bint Hursan min bani al-Harith bin Abd Manaf shi wannan mutumin da ya yi tambayar nan Abdullah bin Huzafa yana cikin sahabbai da suka fara musulunta gaban Annabi Muhammad ita gatumar tashi Tamima bint Hursan tana cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci min as-sabiqin al-awwali wanda Abdullah bin Huzafa din nan ma malaman tarihi da dama suna cewa yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar babban sahabi ne ya rasu a ƙasar Masar Allah shi kara masa yarda yana zuwa gida ya ce wa gatumarsa Tamima bint Hursan kin ji labari ga abin da fa ya auku yau a majalisin annabi ni fa na yi tambaya saboda mutum ne wanda an san shi da bandariya yana da almara da ya tashi ya yi tambaya ya manta cewa ba a wasa gaban annabi Muhammad waye babana ya dauka annabi zai ce babanka ai shine wani ko annabi ko sai ya kira masa sunan wani daban to fa ga abin da annabi ya faɗa ni ko na san manzon Allah bai ƙarya fa anna fatu ta'nifan shadida ta kama faɗa da gare shi ta dinga masa faɗa ma ra'aitu a aqqa minka ban ga ɗan da ya fi ƙuntata ma iyayensa fiye da kai ba babu ɗan da ya fi ƙuntata ma iyayensa fiye da kai yanzu sa kai yadda zaka min kenan ka manta rayuwar da muke ciki a da kafin zuwan annabi Muhammad inna kunna fi jahiliyya tunda kana son bayani ne ai zamanin da muna cikin zamanin jahiliyya mata sukan yi zina mata sukan yi kaza mace ta samu maza biyu ko biyar ko fin haka suna zina da ita a lokacin da ta haifi ɗa idan ta kira sunan mutum guda cikinsu ta ce ɗansa ne to shikenan wannan ya tabbata ɗansa bisa al'ada ta Larabawa ta ce rayuwar da muke ciki kenan kafin zuwan musulunci ara aita law qaraftu ma qarafa ahlul jahiliya baka gani ba abin mamaki bane don nayi irin abin da mutane suke zamanin jahiliya idan nayi wannan aiki daga baya ko Allah ya shiryar da ni na karba addinin musulunci a tukbihu ni ala ru'usin mala'i yanzu sai ka je a cikin taro ka kunya tani to gashi nan asirin ya to yadda dai manzon Allah ya faɗa gaskiya ne babanka shine Huzafa bin Saham yadda manzon Allah ya faɗa ba wancan mutumin da ake danganta ka gare shi ba kana son labarin sa ka nemi al-Isti'ab littafin Ibn Abdul Barr shafi na 888 da kuma al-Isaba na Ibn Hajar al-Asqalani mujallad na 4 shafi na 57 a wasu riwayoyi da aka kawo game da hadisin Anas bin Malik dinnan
Wannan lokaci da mutane biyu suka yi irin wannan tambaya na rashin hankali ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, nan take sai aka ga fuskar manzon Allah ta canza, alamar ya fusata. Thumma ta'allama wa ghadiba ghadaban shadidan, manzon Allah ya ji zafin tambayar da aka yi masa din nan na rashin hankali, ya fusata fusatar mai tsanani. Ata kama Umar, nan take rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, laqad uridat alayya aljannatu wan nar, an nuna min wuta da aljanna a yanzu din nan, dazu din nan anifan da na tashi ina gabatar da nasiha gare ku, Allah ya nuna min wuta da aljanna fi urdi hadha alha'id, kun ga wannan kago katangan nan na masallaci, tsakani na da su bai wuce haka ba. Falam araka alyawmi fil khairi wa sharri, ban ga alkhairi irin wanda na ganshi a yau ba, kuma ban ga sharri wanda muninsa ya kai irin wanda na ganshi a yau ba. Manzon Allah yana rufe baki, Allah ya saukar da aya ta 101 ta suratul Ma'ida, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum, ya ku wadanda suka yi imani, kar ku dinga tambayoyi game da abubuwa wadanda in an bayyana muku gaskiyansu kafaranku zai baci. Ku daina fa tambaya akan abin da in aka bayyana muku gaskiyan abin kafaranku zai baci. Wanda shine min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kabar abin da bai shiga damuwarka ba, wanda da za a tona ma asirin hankalinka zai tashi. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim, shishigi game da al'amura na dan adam, wanda Bature yake cewa personal affairs, abin da ya shafi rayuwar dan adam shi kadai, kai masa shishigi akai, wannan ya danganci abin da manzon Allah yake tsawatarwa akai. Duba bayani Sheikhul Islam cikin Majmu'u Fatawa, mujallal na 14 shafi na 159, kad yakunu ikhfa'u ba'd al-umuri rahmatan li ba'd an-nas, boye wasu al'amura yana zama rahama ga wasu mutane, don haka Allah madaukaki bai bayyana komai ba sai ya bar wasu abubuwa a koye. Ashe laifi ne mutum ya zamanto yayi tambaya kan abin da bai shiga damuwarsa ba, amma don in ka lura da karshen ayan Allah ya ce afa Allahu anha, da a ce ba laifi bane da Allah bai faɗi wannan maganar a ƙarshe ba, Allah ya yafe muku wallahu ghafurun halim, Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai haƙuri ne. Wato Allah ya yafe ma Abdullah bin Huzafa irin wannan tambaya da ya yi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan magana da Allah ya ce la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum, kar ku rika tambaya game da abubuwa waɗanda in an bayyana muku ranku zai ɓaci. Wannan yana gwada maka abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba daidai ba ne mutum ya yi tambaya kan abin da bai shiga damuwarsa ba. Ka yi tambaya a kan abin da ya shiga damuwarka, damuwarka a yanzu ya za a yi ka samu aljanna, ba damuwarka a yanzu ita ce ka san makomarka ba, saboda ba za ka sani ba, kuma sanin makomarka ɗin ba alheri ne gare ka ba. Kamar misali, wanda mutumi da aka ce makomarsa wuta, gaya min yanda zai yi ya canza wannan hukunci na Allah. Don haka tambayarsa ba ta da ma'ana. Ka duba Sunan Tirmidhi hadisi na 2316, hadisin Anas, Anas bin Malik ya ce tawaffa rajulun min as-sahaba, wani mutum ya rasu cikin sahabbai, mutumin kwarai ne, yana da halayya na kwarai wanda sahabbai suna yaba masa a kai. A lokacin da aka taho gaban gawa, faqala rajulun, sai wani mutum ya ce abshir bil janna, wannan bawan Allah albishirin ka da gidan aljanna, mun san ka da halin kwarai. Ka ji fa abin da ya faɗa a gaban annabi Muhammad, ya dubi wannan gawa ya ce ka wani albishirin ka da gidan aljanna. Me yasa ya faɗi haka? Saboda dogaro da cewa wannan mutumin mutumin kirki, ya samu kyakkyawar shaida wajen jama'a, wanda duk ya mutu ya samu yabo na mutane ana masa fatar ya shiga aljanna, amma kai tsaye sai yake hukunci ya ce albishirinka da samun gidan aljanna. فقال رسول الله سيما زن الله يتي تأينا كسن شواوان زي سامو الجنة كاقا يا فأم غنى الدبتشي قد موسبا دنبا داموار كبني كباد شيدا الجنة غواني كاشي غبونر الله الله شي تيسن مكومر باوا تو دنى زاك حكم تمكومر ونمتن wanda ko al'amari ne na Allah madaukaki kaga ya shiga haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana kama da wani mutum dake cewa shi dai wani Allah ba zai gafarta mishi ba shine fannan take Allah ya saukar da mala'ika ga annabi Muhammad a gaya wa wannan mutumin waye mai danyen aiki wanda har zai ce Allah ba zai gafarta ma wani ba kaga ya shiga gonar Allah domin haƙƙin gafarta ma bawa haƙƙi ne na Allah ba naka ba kace Allah ba zai gafarta ma wani ba ka shiga al'amarin da bai kamata ya shiga damuwarka ba sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya ma wannan mutumin shi wancan da aka ce ba za a gafarta mishi ba na gafarta mishi wanda ya faɗi wannan magana kuma na bata aikin sa saboda an shiga gonar Allah lokacin da wannan mutumin yace albishirinka da aljanna manzon Allah yace ta ina ka san wannan mataccen makomansa aljanna ce la tadri la Allahu takallama bima la ya'nihi baka sani ba ba mamaki ga wannan mutumin nan a lokacin yana da rai ya furta kalma ta magana wanda ta shahi abinda bai kamata ya shiga damuwarsa ba ashe shishigi cikin al'amarin mutane yana iya kai mutum ga wutar jahannama aw bakhila bima la yughnihi koko yana da dukiya amma sai ya rowan dukiyar nan wanda da ya dauki wani yanki na dukiyar nan ya bada ba zai nakasa dukiyarsa ba yana da dukiya amma yaki taimakon addini da ita yaki taimaka ma ƴan uwansa danginsa da ita yaki taimaka wa makwabtansa da wannan dukiya ba mamaki ɗayan biyu ko dai mamacin nan duk inda aka kai da kyawun aikin sa saboda shi wannan mutumi yayi la'akari da halayyan kwarai da ya shaida na wannan mataccen ne mutum ne ana sallar jami'i tare mutum ne wanda an san shi yana faɗan gaskiya mutum ne wanda an san shi baya cin amana mu'amala da shi tana da kyau yayi la'akari da waɗannan halayyan nashi da suka bayyana shine ya hukunta cewa wane albishirinka da gidan aljanna shi ko annabi sai ya gaya masa akwai halin da kai dan adam baka sai abinda wannan mutumi ya aikata wanda tsakaninsa ne da Allah ya akai ka sani bare har ka bashi shaidan zai samu aljanna ba mamaki ya taba furta kalma guda yayi shishigi cikin al'amarin wani kaji abinda manzon Allah ya faɗa ashe kenan furta kalma daya kai shishigi cikin al'amarin dan adam a dalilin sa mutum yana tafiya wutar jahannama ko kuwa Allah ya bashi dukiya yayin rowanta manzon Allah yace ɗayan biyun nan baka sani ba ka duba silsilatu sahiha hadisi na 3103 da dama mutane sukan yi shishige cikin al'amarin wasu suna ganin magana ce karama yanda Allah ya faɗa a suratul nur istalaqawdahu bi alsinatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كنا فرتا واسكلمومي ده هرسوننكو كنا فدن مغانغانو كان واسو متانن قري ده باكوننكو ابينده كو باكو ده علمي اكنسا كنا تماني ايرين ودانن مغانغانو ده كوكان يي ابوبوا ني ماسو سوقي الحالي وجن الله سنا ده جرما don haka aka samu hadisin Abu Huraira marfu'an yana cewa aksarun nasi dhunuban wanda yake kowa yawan zunubi aksaruhum kalaman fi ma la ya'nihim wanda yafi kowa yawan zunubi shine mutumin da yafi kowa shishige cikin al'amuran jama'a wanda ke shishige cikin al'amuran jama'a babu shakka yafi kowa zunubi a ranar tashin kiyama don haka yasa manzon Allah yace min husni islamil mar'i tarkuhu fi ma la ya'nihi tarkuhu ma la ya'nihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace alama ce da take nuna kyawun addinin mutum kaga yana barin abin da bai shafe shi, bi ma'ana bai shiga damuwarsa ba. Abu Huraira yace, wanda ko kake gani yana shishige cikin al'amuran jama'a, babu shakka a ranar tashin kiyama wannan mutumi yafi kowa yawan zunubi. Don haka zamu kawo kan hadisi nan gaba, wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Duk wanda ke imani akwai Allah, wanda ya gaskanta cewa akwai ranar ƙarshe ga duniya, akwai ranar da za a mutu a je a haɗu da Allah, komai dadewa, wanda ya yarda akwai Allah, ya yarda akwai ranar haɗuwa da Allah, to fa ya tabbata abinda zai fito bakinsa alkhairi ne. Idan kuwa ba alkhairin bane, to ya kama bakinsa ya shiru. Allah shi samu gani. Ga hadisin Alqama al-Laythi an Bilal bin al-Haris, hadisin al-Imam Malik wanda ya kawo cikin Muwatta, da al-Imam Ahmad cikin al-Musnad, al-Imam Tirmidhi wal-Imam an-Nasa'i wa Ibn Majah fi sunanihim bi isnadin sahih. Manzon Allah yace, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Mutum yakan furta kalma guda wanda Allah madaukaki ya yarda da irin wannan kalma. Akan samu mutum ya furta kalma guda wacce ta dace da yardan Allah, saboda ba duka kalmar da ke fita bakin dan adam ne Allah ya yarda da ita ba. Akwai kalmar da Allah ya yarda da ita, akwai kalmar da Allah bai yarda da ita ba. Kalmar da Allah ya yarda da ita ita ce gaskiya, ita ce shirya tsakanin mutane, ita ce karantar da mutane addini. Mutum ya furta kalma guda, ma yazunnu an tabluga ma balagat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, bai tamanin wannan kalma za ta isa inda ta isa. Kalma ɗaya ya furta, amma bai san ribar da zai samu akan wannan kalmar a ranar tashin kiyama ba. Yaktubu Allahu biha ridwanahu ila yawmi yalqahu. Allah zai yi ta rubuta masa, na yarda da kai, na yarda da kai, a dalilin kalma guda da ya furta wadda Allah yana sonta, ana rubuta maka kana cikin masu samun yardan Allah har zuwa ranar tashin kiyama a dalilin kalma daya. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Mutum yakan furta kalma wadda Allah madaukaki yana fushi da irinta, ma yazunnu an tabluga ma balagat, bai tamanin kalman nan za ta isa inda ta isa. Yaktubu Allahu lahu alaihi biha sakhatahu ila yawmi yalqahu. A dalilin kalman nan guda, Allah zai yi ta rubuta masa, wane ya jawo fushina har zuwa ranar da zai hadu da Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka mu yi hatara, mu yi riko da wannan hadisin na manzon Allah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Alama ce da take gwada musuluncin mutum yana da kyau a samu yana barin abin da bai shiga damuwarsa ba. Duk abin da bai shahi damuwarka ba, to ka bar shi. Al-Hasan al-Basri yana cewa, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'nihi. Alamar da take gwada Allah, bi ma'ana ya wato ya kawar da wani daga samun yardansa, zaka samu mutum ba shi da wata magana sai ta jama'a, ya dinga shishige cikin al'amuran mutane. Har ma Larabawa suna cewa, manish tagala bima la ya'nihi faqadin sarafa amma ya'nihi. Duk wanda ka samu ya shagalta, yana shishige cikin al'amuran da bai kamata su shiga damuwarsa ba, to wannan mutumi ka tabbata ya kauce ne daga abin da ya kamata a ce ya yi. Wanda duk ka samu yana shiga al'amuran jama'a, in ka duba da kyau zaka ga nashi bai yi kyau ba. Man tadakhala fi ma la ya'nihi sami'a ma la yurdihi. Wanda duk yake shishige cikin al'amuran jama'a, to yau da gobe ko zai ji maganar da ba za ta yi masa dadi ba. Wannan karin magana ne na Larabawa, kuma gaskiya ne. Wanda duk zai dinga shishige cikin al'amuran mutane, to wannan mutumin a kwana a tashi akwai ranar da zai koji bakar magana. Fa man tadakhala fi ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi. Duk wanda zai dinga shiga cikin abin da bai kamata a ce yana daga damuwarsa ba, to ko zai taras da abin da ransa ba zai yi dadi ba. Don haka ba a samu as-sa'ada cikakkiyar jin daɗin duniya da kuma ranar tashin kiyama, sai an kau da kai ga al’amuran mutane, mutum ya fuskanci al’amarinsa shi kaɗai. Ka kau da kai ga al’amuran jama’a, abinda duk ya zamanto ba harkarka bace, kuma bai kamata a ce ka damu da shi game da hali na ɗan uwa ba, to ka kau da kai ga wannan. Idan ka ɗauki wannan sifa, lokacin kake samun daɗin duniya da kuma lahira. Ga misalin labari na Zaid bin Aslam, akwai wani sahabin annabi da ake ce masa Abu Dujana radiyallahu anhu. Abu Dujana shi ne ya karɓi takobin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karɓi takobin manzon Allah lokacin da annabi ke cewa ga takobin nan, wa zai karɓe shi da haƙƙinsa? Takobin manzon Allah, kafin ka karɓa sai ka san haƙƙinsa. Abu Dujana ya ce ni ne. Yana cikin manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da jinyar mutuwa ta same shi, yana kwance ba shi da lafiya. ‘Yan uwa sun taho gaida shi, wa kana wajhuhu yatahallal, fuskarsa tana kyalli, yana murmushi kamar wanda baya cikin jinya. Yana ta murmushi wanda duk ya zo gaida shi, fuskarsa a sake, yana murna kamar wanda yake Allah Allah ma ya mutu. Faƙila waɗanda suka zo gaida shi suka ce, mali wajhika yatahallal, me yasa fuskarka take kyalli ana murmushi? Sai ya ce, wallahi duk da jinyar da nake ciki, duk da halin da nake ciki na damuwa da rashin lafiya, ina so in tabbatar muku, ma min amali shay'un awthaqu indi min isnatayn. Na dubi ayyukan da na gabatar a rayuwata, na duba cikin ayyukan nan, babu wanda na fi amincewa in haɗu da Allah da shi kamar guda biyu. In na tuna guda biyun nan na yi ƙoƙari kansu, shi ne sai in dinga murmushi, Allah ka sa in haɗu da Allah da waɗannan ayyuka guda biyu. Amma ihdahuma, na farko, fa kuntu la atakallamu fi ma la ya'nini, tsawon rayuwana ba ni furta kalma, ba na yin magana sai fa maganan nan in ta shiga damuwata, ba na magana akan al'amari na ɗan adam. Tsawon rayuwata, in ka ji na yi magana game da wani, to wannan magana ta dace ta shiga cikin damuwana al'amarinsa. Don haka yasa na faɗi wannan magana, saboda in ma nasiha gare shi, ko ku ya ɗauki dai mizani na shari'ar musulunci. Sannan na biyu, wa ammal ukhra fa kana qalbi lil muslimina salima. Na biyu, tsawon rayuwata, zuciyata lafiyayya ce game da musulmai baki ɗaya. Ban taɓa ɗaukan hassada, ƙiyayya da gaba na musulmi a zuciyata ba har zuwa yau. To abin da ya sa kuka ga ina murmushi, in na tuna waɗannan abubuwa guda biyu, ban taɓa shishigi cikin al’amuri na ɗan adam ba. Sannan kuma na gama rayuwata zuwa yau, ba na ƙiyayya ga musulmi, wannan abin shi yake sa fuskata tana murmushi. Ina Allah Allah in haɗu da Allah da wannan sifa. Kamar abin da Allah ya faɗa ne a cikin suratul shu'ara, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ranar da dukiya da ‘ya’ya ba su tasiri ga mutum, sai kawai wanda ya haɗu da Allah da lafiyayyen zuciya. Allah ka samu iya. Ka duba littafin Sifatus Safwa na Ibnul Jawzi, mujallar na farko, shafi na 486. Siyaru a Alamin Nubala, mujallar na uku, shafi na 152. Da Tarihul Islam, littafin Al-Imam Az-Zahabi, mujallar na uku, shafi na 70. Ibn Rajab cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam yana sharha Ma'arba'un an-Nawawiyya a mujallar na farko, shafi na 116, da ya kawo kan wannan hadisin na Abu Huraira, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, alamar kyawun musuluncin mutum za a samu yana barin abin da bai kamata ya shiga damuwarsa ba. Ibn Rajab ya ce, wa fil hadisi بينما رسول الله بين أصحابه وترانا من ظن الله ينزل نتكان صحبا قال سيدي أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ana zaune cikin masallaci, manzon Allah ya ce masahabbai, wani mutum zai shigo, a mutane suna shiga masallaci, annabi sai ya ce, to mutum na farko da zai shigo, ku dube shi da kyau dan aljanna ne. Fadakhala Abdullah ibn Salam, sai ga wani malamin Yahudu wanda ya musulunta a zamanin manzon Allah, Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, sai ga shi ya shigo. Fakama ilaihi nasu, ai mutane suka zabura, wannan shine babban albishir, rige-rige ake a gabatar da albishirin dan aljanna shi, dan aljanna ne shi, ya tabbata a bakin manzon Allah. Fa akhbaruhu, ya Abdullah, albishirinka ka ji abinda manzon Allah ya faɗa kuwa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, awwadu man yadkhulu alaikum rajulun min ahli aljanna, mutum na farko da zai shigo muku din nan mutum ne wanda babu shakka dan aljanna ne, sai gashi kai ne ka shigo. To tunda mun ji wannan labari, babu shakka ba haka nan kurum ka samu shaidar aljanna ba, akwai abin da kake yi. Akhbirna bi awsaqi amalika fi nafsika, a cikin ranka, cikin ayyukan da kake yi a duniya, don Allah ka bamu labarin wani aiki ne yafi natsuwa a zuciyarka cewa wannan aiki kana fatan ka samu rabo a kansa a ranar alkiyama. Fakala sai ya ce, taf, ina amali da'ifun, in ana batun aiki wanda zai kai mutum aljanna ba a sa ni ciki. Mutum mai rauni iri na, ai mutumin kwarai bai wannan irin shaida. Ya ce, aiki na wa aiki ne mai rauni, in ana batun masu ibada ba a sanya ni ciki, amma tunda kun yi tambayar abin da ya fi nutsuwa a raina, awsaqu ma arju, mafi ƙarfin abin da nake fatar in samu tsira a kansa, abubuwa guda biyu ne, salamatu sadri, ƙirjina ya kubuta babu ƙiyayyar musulmi a cikinsa, wa tarki ma la ya'nini, sannan kuwa duk abin da bai kamata ya shiga damuwata ba game da halayya na ɗan adam, to fa bana shishigi a kansa, bana shishigi cikin al'amari na musulmi. Wannan waɗannan abubuwa guda biyu, zuciyata babu ƙiyayyar musulmi, sannan bana shishigi ga al'amarin musulmi, waɗannan abubuwa guda biyu, to fa idan akwai aikin da mutum yake fatan ya samu rabo a kansa guda biyun nan ne, kuma wallahi gaskiya ne. Don haka Allah maɗaukaki ya siffanta masu imani a cikin Al-Qur'ani, walladhina hum 'anil lagwi mu'ribu, masu imani waɗanda ke samun aljanna sune mutanen da duk wata yasassar magana, maganar banza, maganar da bata kamata ta fito daga bakin mai hankali ba, ba za ka samu irin wannan magana tana fita daga bakunansu ba. Ashe dan aljanna, maganar ma da take fita daga bakinsa a duniya magana ce da yake aunata shi dan aljanna tun daga duniya. Allah maɗaukaki ya bayyana mana siffofinsu, yana daga alamar siffa ta dan aljanna za ka samu maganar banza ba ta fitowa daga bakinsa, magana ta shishigi game da al'amarin dan uwa musulmi ba ta fita bakinsa. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr, an yi tambaya ga manzon Allah, ila ya rasulullah ayyun nasi afdal, cikin mutane waye wanda yafi daraja? Kala sai annabi ya ce, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan, don mutumin da ke da tsaftar zuciya harshensa na ɗauke da gaskiya. In kana neman wanda ya fi daraja a wajen Allah, wannan mutumin ne, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba aikinka ba tsaftar zuciya, gaskiyar harshe. Kalu sahabbai suka ce, saduqul lisan, na'rifu, na'am, gaskiyar harshe wannan mun sani, mutumin da ƙarya ba ta fita bakinsa, wanda shi ake ce masa saduqul lisan. Fama mahmumul qalbi, amma da kace mutum mai tsaftar zuciya, muna son bayani akai ya rasulullah. Ashe annabi yakan faɗi magana wanda sahabbai, kalma ce ta larabci, amma duk da haka sahabbai sai sun buƙaci bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, abinda nake nufi da tsaftar zuciya, huwa taqiyyun naqi, mutum ne attaqiyyu mai taka tsantsan da duniya, yana hattara da duniya, annaqiyyu, sannan mutum ne mai tsarkin zuciya, zahiri yana da kyau, baɗininsa ma yana da kyau. In an ce attaqiyu, wannan siffa ce ta zahiri, tafiyarsa, mu'amalarsa yana hattara yadda zai gama da duniya. Sannan a ɓoye a zuciyarsa akwai tsafta, la isma fihi. Abinda nake nufi da cewa zuciyarsa tana da tsafta, in ji manzon Allah, zuciyar la isma, babu zalunci, babu zunubi a cikinta, wala bagya, babu tunanin mugunta a cikinta, wala gilla, babu ƙiyayyar musulmi a cikinta, wala hasada, babu ƙyashin musulmi a cikinta. Wanda ya ɗauki siffa biyu ɗin nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa afdalun nas, wannan shi ya fi kowa daraja cikin mutane. Wannan hadisi ya inganta, ka duba sunan Ibn Maja, hadisi na 4307 da kuma Hilyatul Awliya, mujallar na farko, shafi na 183. Malamai da dama sun inganta wannan hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka siffa ce ta sahabban manzon Allah, sun yi ƙoƙarin aiki da maganganun da manzon Allah ya musu. Har ma in ka duba Kitabul Uzla na al-Imam al-Khattabi, shafi na 48, ya ɗauko maganar Sayyiduna Umar yana nasiha ga wani mutum, annahu qala li rajulin wa huwa ya'ibuhu. Sayyiduna Umar zamanin yana mulki, ya kira wani mutum yana masa wa'azi, ya ce masa ɗan uwa, yana umurtansa, ya ce masa la tatakallam fi ma la ya'anika, ya kai ɗan uwa, barin ma nasiha, kar ka yadda ka dinga magana kana shishshigi cikin al'amuran mutane, ka kiyaye. In za ka furta kalma, to ka tabbata maganan nan ka yi ta ne wadda ta dace a ce an yi. Amma matuƙar maganar ba ta dace ba, shishigi game da al'amarin mutane ka bashi. Na biyu, wa aqzil aduwaka, mutumin da ya tabbata cewa maƙiyinka ne, ya bayyana zahiri wannan mutumin maƙiyinka ne, to ka nisance shi. Ina yi ma nasiha, saboda baka san gadan zare da yake saka maka ba. Wahzar sadiqakal amin. Sannan na uku, mutumin da ya zama amintacce ne gare ka, abokinka, to zaman da za ka yi da shi a duniya har ku rabu, zama ce, zama ne na hattara. Gashi dai amininka ne, abinda Bahaushe yake cewa barci ke raba ku. Sayyiduna Umar ya ce amininka, wanda ka amince da shi, ka ringa zaman hattara tsakaninka da shi, sai dai mutum ɗaya, illa man yakhsha Allah wa yuti'ahu, wanda ka tabbata wane mai tsoron Allah ne, wane yana kiyaye Allah, to wannan mutumi kar kai shakkan al'amarinsa. Amma matuƙar bai tabbata mai tsoron Allah ne gare ka ba, baya biyayya ga Allah, to wannan mutumi zaman da za ka yi da shi ya zama zama ne na hattara, duk da cewa abokinka ne. Sayyiduna Umar ya ce wala tamshi ma'al fajir, ina ma nasiha, har abada kar ka yadda a samu kana tafiya da fajiri. Inda duk za ka tafiya zaman to fajiri ne abokin tafiyanka, kar ka yadda. Dalili, fa yu'allimaka min fujurihi, yau da gobe sai ya koya maka fajircinsa, zama da madaukin kanwa. Wala tutli'uhu ala sirrika, sannan duk mutumin da ka tabbata fajiri ne kar ka nuna masa sirrinka. Wala tushawir fi amrika illa alladhina yakhshawna Allah, in shawara ce zaka nema, kar ka yadda ka nemi shawaran wasu mutane sai mutanen da suka tabbata gare ka cewa masu tsoron Allah. Ashe idan kana da sirri, idan kana da bukata, ba kowa zaka gaya ma wannan bukatan ba, ka shiga damuwa a rayuwarka, hatta abokanka ba kowa zaka gaya masa ba, in ji Sayyiduna Umar. Illa man yakhsha Allah wa yuti'ahu, sai wanda ke tsoron Allah, kuma wanda yake kiyaye Allah yana bin umarninsa. Mutumin da ya tabbata cewa mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne mai gwada biyayya ga Allah, wannan mutumin idan ka shiga damuwa sai ka bayyana masa wannan babu laifi, saboda komai dadewa kasancewar mutum ne mai tsoron Allah ba zai tona asirinka ba. Amma karka ce ai wani amini na ne, saboda haka yanzu ban boye masa sirri. Matuƙar wannan mutumin babu tsoron Allah a tare da shi, kuma koda akwai tsoron Allah, tilas a samu yana bin dokokin Allah. Da an ce Allah ya ce, zaka samu wannan mutumi yana kokarin bi. Da an ce Allah ya hana, zaka samu wannan mutumi yana kokarin bari. To irin wannan mutumi shine ya kamata ka nuna asirinka gare shi. Nasiha ta Sayyiduna Umar. Haka ma Umar bin Abdul Aziz, wanda yana cikin jikokin Sayyiduna Umar, Allah ya ji kansa, tarihinsa yana cikin Al-Kamil fi Tarih, mujallar na biyu shafi na 371. Umar bin Abdul Aziz yana cikin jikokin Sayyiduna Umar, ana cewa babu wanda yayi mulki irin na Khulafa'ur Rashidin sai Umar bin Abdul Aziz, mutum ne wanda ya samu shaidan tsoron Allah. Ranar da aka bashi mulki shine shugaban musulman duniya baki daya. Wa kanat awwal khutbatin khatabaha, khutbarsa ta farko lokacin da ya hau minbari, jama'a duk an hado ana sauraron shugaban duniya me zai ce. Sai ya ce, ayyuhan nasu, ya ku mutane, man sahibana, duk wanda zai bi mu yazo kusa da mu daga yau tunda an ba mu shugabanci, falyashabna bi khamsin, ya tabbata ya zo mana ne da ɗayan biyar, wa illa fala yaqrabna, in ko babu ɗayan biyar din nan to kar ya matso kusa da ni lokacin da ya hau mulki. Wanda duk zai zo kusa da ni to ya tabbata ɗayan biyar ne, idan babu ɗaya cikin biyar din nan to kar ya matso. Na farko, yarfa'u ilaina hajata man la yastati'u raf'aha, abinda zai kawo ka kusa da ni zaka zo ne kawo damuwar wani talaka wanda nayi nisa da shi, kai kuma kana kusa da ni, saboda haka zaka isar da damuwarsa gare ni, to kana da dalilin zuwa kusa da ni. Na biyu, wai'inuna alal khairi bi juhdihi, wanda zai zo kusa da mu zai zo ne saboda ya taimaka mana da ƙoƙarinsa akan aiki na alkhairi, to madalla maraba da kai. Na uku, wayadulluna alal khairi ala ma nahtadi ilayhi, zai nuna mana wani alkhairi ne wanda ba mu gane ba, za mu gano mun yi kuskure, zai zo ya gyara mana. Yace wala yagtabanna ahadan, karka yadda ka zo kusa da mu da gulmar wani, wala ya'tarid fi ma la ya'nihi, sannan kar mutun ya yadda ya zo kusa da mu yana mai shishige cikin al'amuran mutane. Ɗayan biyar, wanda duk buƙatunsa ba sa cikin biyar ɗin nan ya tashi fita. Malaman tarihi suka ce, fanka sha'a shu'ara wal khutaba, sai mawaƙa suka tashi suka ce, yanzu dai daular mu ta ƙare, daular ba ta mawaƙa ba ce. Mawaƙa sai suka wace. Malaman fiqhu wa zuhadu da waɗanda ke gudun duniya suka zauna suka ce, to wannan bawan Allah yau ya karɓi mulki, ga irin kalmominsa, bai kamata mu guje shi ba. Ma yasauna an nufarika hadhar rajul hatta yukhalifa qawluhu fi'lahu, za mu jira mu yi tafiya da shi sai in muka ga maganarsa ta saba ma aikinsa, ranan sai mu rabu da shi. Amma idan aikinsa ya dace da kalmomin nan, to fa mun samu shugaban kwarai, Allah ya masa rahama. Don haka nan take mawaka suka bashi. Ka san su mawaka, in kaga sun kusanci shugaba, babu abin da ke kai su fanda banda su haifar da sharri tsakaninsa da ɗan uwa, tsakaninsa da ƴaƴansa. Dama kafin ya tafi sai ya nemi labarin wani wanka, babu mamaki uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya uwa daban-daban, amma fa shi bai samu sarautan ba. Sai ya shirya waka na aibu, na ɓatanci ga wannan wannaka. Bayi da tabbas akan maganganun da yake yi, yadda Allah ke cewa, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shi mawaki kafin ya zo garin zai nemi labari, dawa dawa suka yi takarar sarauta, a ce musu dawani dawani, to sai ya shirya waka akan daya. Kuma dan uwanka ne fa kai sarki, babu mamaki mahaifinku guda yana zuwa ya aibanta wannan ya bata shi. Wannan shine shishige cikin al'amuran mutane, wanda manzon Allah ya ce, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu, musulmi baya zaluntan dan uwa, musulmi bai wulakanta dan uwa, musulmi bai kaskanta dan uwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, bi hasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim, da zaka tashi a lahira ba ka da zunubi kaf sai guda daya, ka wulakanta musulmi. Annabi ya ce, wannan zunubin ya isa ya kai ka wutar jahannama. Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku. Akwai tambayoyi da za mu karanta? Wannan addu'a yake nema dangane da maƙiya sun sha kansa, Allah ya yi masa su. Na gaba, zan iya in raba zakka kashi uku, kashi ɗaya in kai ƙauye in raba musu a can, kashi biyu kuma in raba a nan Abuja? Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbatar shi ne ita zakka, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim, ana karbanta mawadatan gari a mai da ita ga talakawan gari, ba a daukan zakka a kai wani gari. Amma malamai sun ce ba laifi bane don ka kasa zakkan, kamar misali kashi uku ka dauki kashi guda ka kai gida, amma mafi yawa ya zama karabar a nan garin da ka samu dukiya. Zo fatawar lajnatu da'ima mujallal na 9 shafi na 10. Mai tambaya ta gaba, ina barin addu'a akan wata bukata, Allah shi biya mana. Wannan kuma ya ce matata ce a kullum in za ta karɓi kuɗi a wurina sai ta ƙara wani abu a kai, shin ta ce halal kenan koko haram? Haramu take ce, babu shakka. Wannan hadisi ya tabbata ingantacce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu targhib mujallal na 2 shafi na 45, silsilatu sahiha hadisi na 825. Haramun ne mace ta ci dukiyar mijinta sai da izininsa. Na gaba yace, shin addu'an buɗe sallah ana yinta ne a kowace raka'a? La, annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko kadai yake du'aul istiftah. Ka duba Fathul Bari karkashin sharhan hadisi na 1120. Mai tambaya ta gaba yace, zan iya neman mace wanda na san wani ya kai gaisuwa bayan sun kai kamar shekara guda bai yi aure ba? Haramun ne ka nemi mace wadda ɗan uwa musulmi ya riga ya samu damar izinin ya neme ta, sai ɗayan biyu ko dai shi da kansa ya baka damar ka nema ko kuma ya janye. Wannan ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce, yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2080. Komai daɗewa, haramun ne a samu mutane biyu suna neman mace guda wanda ya saba ma al'adar wasu mutane a nan arewa. Wai abin gwaninta shi ne mace guda ta samu zaurawa 10 ko 20, a kawo toshi a yi ta jibgawa a gidan, wannan haramun ne. Mutum baya hira akan hirar ɗan uwa musulmi. Wannan shi ne hadisin manzon Allah. Wannan kuma ya ce a cikin suratu shura, na ce wa innal ladina utul kitaba, a maimakon in ce wa innal ladina urisul kitaba. Babu shakka kuskure ne na yi, kuma yana da kyau kamar yadda na faɗa wancan mako. Ba abin mamaki ba ne don kun ji na gabatar da kuskure wajen karanta ayar Al-Qur'ani, tunda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskure wajen karatun Al-Qur'ani, yana faɗa dan me ba a gyara masa ba. To idan ina cikin karatu aka ji na yi kuskure wajen karanta aya, nan take ya kamata wani ya ɗaga murya ya yi min gyara, musamman saboda ana ɗauka. Mai tambaya ta gaba ya ce, menene hukuncin yin sallah yayin da mutum ke jirgin sama? Dan na ji wani malami ya yi fatawar rashin ingancin yin sallah a duk abin da ya wuce tsawon Ka'aba. Babu shakka akwai malamai da suke ganin bai dace a yi sallah a jirgin sama ba. Ina tunawa a aikin hajjin bare da ya wuce, akwai wanda ya same ni a harabar Ka'aba da wani malami ne. Ba fitaccen malami ne, kwarai yake cewa yana bukatan hujjoji da sauransu, kuma babu shakka akwai hujjoji da yawa. Don haka ba laifi bane mutum ya yi sallah a cikin jirgi. Wajibi ne ma musulmi ya yi sallah idan lokacinta ya yi, haramun ne ya jinkirta har lokaci ya fita bai yi ba a ko'ina. Mai tambaya ta gaba, idan kana yin ka yi wa wani mutum mummunan zato amma baka taɓa bayyanawa ba, sai ka gane gaskiya ashe ba haka bane, shin anan za ka same shi ne ka roƙi gafararsa koko ya za ka yi? To duk abin da ya zamanto ya kasance a zuciyar ɗan adam na zunubi bai riga ya fito waje ba, Allah bai kama mutum da laifi a kansa. Duk tunanin da zai zo zuciyar ɗan adam, in ma na mummunan zato ga ɗan uwa musulmi, ko kuwa mummunan zato hatta ga shi Allah maɗaukaki, ko ga addinin musulunci kansa, ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bai kama mutum da laifi a kansa sai in ya fitar da shi, ya furta ko ya yi aiki da abin da zaton ya nuna masa. Ka duba sahihul Bukhari da sahihu Muslim, akwai hadisi akan haka. Wannan ya ce, ina neman ƙarin bayani akan raba ƙasar kabari da wasu suke yi, shin ya inganta daga manzon Allah? Bai inganta ba. Al'ada ce ta wasu mutane a raba ƙasan kabari kashi biyu, ba shi da wata ma'ana. Mai tambaya ta gaba, shin kafin zuwan Mahdi za a yi shari'a duk duniya kowane sashi, koko sai Mahdin ya zo? Wannan al'amari ne na Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shi ya bar wa kansa sanin yadda al'amura za su kasance nan zuwa ƙarshen zamani. Amma dai Mun samu hadisai kamar kashi biyu, na farko sun tabbatar da cewa mahadi zai mallaki duniya ko ina. Sannan an samu hadisi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilatu sahiha hadisi na 32. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa babu wani gida ɗaya da zai rage a duniyan nan face musulunci ya shiga, imma a cikin lumana ko da ƙarfin tsiya, inji manzon Allah. To shin wannan hadisin yana siffanta zuwan mahadi ne ko kuwa yana siffanta wani zamani ne kafin zuwan mahadi? Ala kulli halin, al'amari na gaibi ba al'amari ne da ya kamata musulmi ya yi shishigi a kansa ba, amma mun samu ayar Al-Qur'ani, mun samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar mana da cewa musulmi zai mallaki duniya nan gaba. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal arba yarisuha ibadiy salihun. Wannan ko yace wato bikin aure yana tabbata yayin da miji sakin aure yana tabbata yayin da miji ya saka shi a rubuce ne, ko kuwa ko da ya furta kalmar saki din. Wato misali yana cewa ya bai gaya ma ita matar ba, ko ko ya gaya wa matan ba tare da ya rubuta ba, yana nuna cewa ko ko mutum ya tafi ga iyayenta ya ce ya sake ta amma ita bai gaya mata ba. Ala kulli halin, yana da kyau mu gane ba wai sai an rubuta saki ne aure yake mutuwa ba, kalma in ta fito bakinka na saka aure ya mutu. Sannan kuma ba sai ka gaya wa matan ba, ko da hira kake da abokinka a waje kace masa na saki matana a gida aurenka ya mutu. Ta duba a sharhul mumti mujallad na 5 shafi na 480. Don haka ba sharadi bane sai ka gaya mata gaba da gaba. Me tambaya ta gaba, me kasaru ne ya bi liman na gida da aka yi raka'a biyu sai yayi zamansa, sai da aka kawo raka'a biyu kuma aka sallame, sannan shi ma yayi sallama. Yana tambaya ina hukuncin sallarsa? Babu shakka sallarsa bata inganta ba. Abinda ya tabbata game da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan kana kasuru zaka bi limami zaunanne, to dole ka cika sallah yadda limami zaunanne ya cika. Idan kai biyu ka zauna sai da aka gama sallah aka yi sallama da kai, to sallar ka bata inganta ba. Ka duba fatawar lajina mujallad na 32 shafi na 466. Wanda yace yana roƙon a taya shi addu'a, Allah ya biya masa buƙatarsa, Allah shi biya mana buƙatunmu baki ɗaya. Wannan kuma ya maimaita tambayar da muka amsa wancan mako game da zikirin safe da yamma. Shin bayan magariba ake yi ko bayan sallar asuba da la'asar? Ina gana gabatar da bayani cewa an samu sabanin fahimta a kai, amma mafi inganci shine bayan sallar asuba zuwa fitar rana ake zikirin safe, zikirin yamma bayan la'asar zuwa faduwar rana. Ka duba Al-Wabil na Ibn al-Qayyim al-Jawziya shafi na 119 da Sharh al-Azkar mujallad na 3 shafi na 75. Mai tambaya ta gaba yace menene ingancin nafila bayan sallar Juma'a, wato idan mutum ya koma gida? Babu shakka sunna ce ingantacciya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan an gama sallar Juma'a mutum yayi nafila raka'a hudu. Ka duba Sahihu Muslim hadisi na 881 ko ko Bughyatul Mutatawwi shafi na 95. Mafi dacewa ita wannan sunna a yi ta a gida, amma don ka yi ta a masallaci kuma ba laifi bane, don akwai malaman da ke da wannan fahimta. Ka duba waɗancan littafai da nan ambata. Mai tambaya ta gaba yace, don Allah ina hukuncin ɗaga hannu don yin addu'a bayan kiran sallah? Addu'a bayan an kira sallah kafin iqama, babu shakka addu'a ce ingantacciya. Akwai hadisi akai, ka duba Irwaul Galil hadisi na 244. Amma ɗaga hannu kafin a yi addu'an shine babu hujja akai. Daidai ne ka yi addu'a bayan an gama kiran sallah kafin iqama, amma ɗaga hannunka a wannan lokacin shine wanda babu hujja akai. Don haka ka yi addu'an ba tare da ka ɗaga hannu ba, shi ya fi kama da sunnar manzon Allah, saboda kowace rana an tabbatar manzon Allah yana sallah guda biyar cikin jama'a har ya bar duniya tsawon shekaru nawa. Da dai a ce ana ɗaga hannu a wannan addu'an, da an samu ko da sahabi guda ya ba da labari akai, kamar yadda aka samu Annabi ya faɗi cewa Allah yana amsan addu'a da aka yi a tsakanin kiran sallah da iqama din, da a ce ana ɗaga hannu da an samu hadisi akai. Tunda kaga ba a samu hadisi ba, ya gwada cewa ba a ɗaga hannu. Wannan kuma ya ce akwai ayoyi da za a rubuta don samun basira na karatun Al-Qur'ani ko makamancin haka? babu ayoyi da ake rubutawa ko a rataya a wuya ko a rubuta a sha dan a samu ilimin alqur'ani kuma ma babu wata nafila na samun haddan alqur'ani in kaga wata nafila da ake kira nafilan hadda wannan nafilan ƙarya ce tsantsa aka jingina ta ga annabi muhammad ba wai hadisi mai rauni ba ƙarya tsantsa ka duba alfawaidul majmu'a mujallal na farko shafi na 66 dagewa zaka yi in kana son ka samu hadda ka je gaban malami wanda yace ko ya halatta mutum ya rike